Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediff.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a wannan shiri na daren yau Juma'a 14 ga watan Yuli shekara ta 2023. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa wasu 'yan damfara a Najeriya suna karɓar kuɗaɗen wasu 'yan siyasa da sunan sama musu gurbi a cikin naɗe-naɗen ministoci da sauran mukaman da sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ke shirin yi. A ƙasar Kenya kuma, wasu da ake zargin mayakan Al-Shabaab ne sun kai wani hari da ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 7 akasari jami'an tsaro. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan cutar zazzabin cizon sauro da matakan da hukumomi a Najeriya suke ɗauka musamman a wannan lokaci na damina. Za mu kuma kawo muku labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan a soma da jin labaran duniya tukunna.
Ƙasar Faransa ta ba da lambar girmamawa mafi daraja a ƙasar ga marigayi Armand Soldin, ɗan jarida a kafar yaɗa labarai ta AFP da aka kashe a Ukraine, cikin wata wasiƙa da aka aike ga kamfanin yaɗa labarai na AFP na Faransa. Shugaba Emmanuel Macron ya bayyana marigayi Armand Soldin a matsayin jajirtacce a aikin shi, mai cike da son aikin shi na yaɗa labaran gaskiya da tattara bayanai bisa hujja. A yau Juma'a, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullum game da Ukraine cewa sanarwar da Rasha ta yi cewa jiragen yakin ta na ƙarƙashin ruwa masu na'urar nuclear ba za su shiga atisayen ranar jiragen yakin ruwa da za a yi a St. Petersburg ran 30 ga wannan watan na Yuli ba, mai yiwuwa saboda dalilan gyara ko kuma rashin wadata. Haka kuma ma'aikatar ta ce akwai kwakwara alamar da ke nuna yiwuwar dalilan tsaron cikin gida tun bayan ta da ƙayar bayan da sojojin Wagner su kasance daga cikin dalilan da suka sa aka ɗauki wannan mataki. Ko a jiya Alhamis, ofishin shugaban ƙasar Ukraine ya sanar da cewa har-haren Rasha ya yi sanadiyar kisan akalla farar hula uku tare da jikata wasu 38. Kasar India ta shirya tsaf domin harba kumbo mai ɗaukar mutane ko kaya zuwa duniyar wata a yau Juma'a. Idan ta yi nasara, za ta kasance ƙasa ta hudu da ta yi hakan bayan Amurka, Tarayyar Soviet da kuma China. Kumbon mai suna Chandrayaan 3 da aka samar da kuɗi dala miliyan 75 zai ɗauki tsawon watanni uku kafin ya isa ɓangaren duniyar watan da ake cewa South Pole a watan Agusta. South Pole ɗin wani wuri ne mai mahimmanci saboda nasaba, wato da masana kimiyya suka yi ittifaƙin cewa akwai ruwa a wurin. An kira kumbon da sunan Chandrayaan 3, wato jirgin wata da yaren Sanskrit. A yau Juma'a, ministocin harkokin wajen kasashe sama da 20 na taron shekara-shekara na kasashen yankin Asiya kan al'amuran tsaro a birnin Jakarta na kasar Indonesia, inda suka saba tutuwa da dama a teburin tattaunawa da suka hada da batun gasar da ke tsakanin Amurka da China, yakin kasar Ukraine da batun muggan makaman Koriya ta Arewa. Manyan jami'an diplomasiya daga China, Amurka da Rasha na daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron a yau Juma'a. Ana sa ran manyan batutuwa su janye hankalin taron na tsawon mako guda. A jawabin buɗe taron ƙungiyar ministocin harkokin wajen ƙasashen kudu maso gabashin na Asiya, shugaban ƙasar Indonesia, wanda shine shugaban ƙungiyar, Joko Widodo, ya ce manufar taron ita ce neman mafita, amma ba rurrutu matsaloli da ke damun yankin da ma duniya ba. Ya ce mambobin ƙungiyar ƙasashen yankin kudu maso gabashin ASEAN da ke tasowa na buƙatar fahimtar juna da taimako daga ƙasashe da suka ci gaba da ƙasashe maƙwabta domin tunkarar tsarin warware matsalolin yankin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya yi ganawa mai ƙarfi da babban jami'in diplomasiyar China Wang Yi a jiya Alhamis a Jakarta, cewar ma'aikatar cikin gidan Amurka a matsayin ganawa ta baya-bayan nan kan jerin ganawa da ke da nufin inganta dangantaka tsakanin manyan ƙasashen biyu. Kotun tsarin mulki ta ƙasa Afirka ta Kudu ta ba da hukuncin cewa sakin tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma da aka yi daga kurkuku bisa dalilan rashin lafiya ya saba wa doka. a shekara ta 2021 ne aka sako Zuma daga kurkuku bayan shafe kasa da makonni 8 da farawa a don watanni 15 da aka yanke masa sakamakon raina kotu. Hakan ya biyo bayan kin halartar kotu don ba da ba'asi a tuhumar cin hanci da aka yi masa a lokacin yana kan kujera. Rangwamen da Zuma ya samu bisa dalilan rashin lafiya ya samu amincewar shugaban hukumar gidan yari Otto Fraser, wani na kusa da tsohon shugaban. A nan take dai ba a san ko tsohon shugaba Jacob Zuma zai koma kurkuku ba bayan hukuncin kotun na jiya Alhamis. Mutane fiye da 300 ne suka rasa ransu a tashe-tashen hankula sakamakon kama tsohon shugaban. Dan fafutukar rajin demokaradiyya na kasar Hong Kong da ke gudun hijira ya ce wani sabon salo da hukumomi suka fito da shi a wannan watan domin rufe bakin waɗanda ke kasashen waje zai iya haifar da koma baya a fafutukar da suke yi. Ya ƙara da cewa hakan zai kuma tilasta waɗanda ke gudun hijira a waje su ƙara ɗari-ɗari ganin yadda haɗarin yin wani motsi ke ƙaruwa a kansu da iyalansu da har yanzu suke cikin Hong Kong. A ƙasa da mako guda hukumomi a Hong Kong sun ba da izinin kamo mutane da alƙawarin ba da tukucin dalar Hong Kong miliyan 1 kimanin dalar Amurka 128 domin kamo mata masu fafutuka 8 da ke ƙasashen ƙetare. Baya ga wannan an kama mutane 4 a cikin Hong Kong aka zarge su da laifin tallafawa waɗanda ke gudun hijira a waje. Ko a ranar Litinin ɗin da ta gabata sai da jami'an tsaron tarayya na ƙasar suka diramma gidan iyalin wani ɗan fafutuka da ke gudun hijira a waje Nathan a Hong Kong inda suka tafi da iyayen shi da wani yayansa guda domin yi musu tambayoyi kafin daga bisani aka sako su. Mai magana da yawun rundunar yan sanda a Hong Kong ya shaida wa muryar Amurka cewa ana zargin iyayen Law da yayan nashi da taimakawa mutane da yan sanda ke nema domin aikace-aikacen da suke yi waɗanda ke da hadari ga tsaron cikin gida. Mai magana da yawun yan sandan ya ƙara da cewa ana gab da kaddamar da wani bincike da ci gaba da gudanar da aiki da ka iya hadawa da kama ƙarin mutane. Laude ya ƙareta zargin cewa iyalin shi na ba shi tallafin kuɗi.
A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za mu soma a Najeriya inda wasu 'yan damfara suka dukufa wajen karɓar kudaden 'yan siyasa da sunan nema musu gurbi a cikin ministoci da sauran mukaman da shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ke shirin nadawa. Wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Alhikaya ya tattauna da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan lamuran siyasa Ibrahim Kabir Masari dangane da wannan batu.
Gani nan tare da Alhaji Ibrahim Kabir Masari, sabon mai ba da shawara kan harkokin siyasa ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Kafin a nada kudin nan akwai wani jerin sunaye da ya fito waɗanda ake ce su ma an nada su mukamai, amma abin ya zo ya juye zama ba haka ba ne. Me ka bincika, me ya faru ne, me gaskiyar wannan al'amari?
To, wannan irin 'yan shan kai ne, ka san akwai ko a wani irin gwamnati da kuma kowane irin yanayi akwai mutane waɗanda suke zalunta mutane da kuma waɗanda su suke son abu. To, rashin haƙuri idan ya yi yawa ka ci abin da zai ci, to shi ne sai ka ga ana cewa ai wani an yi kaza. Waɗansu ko magoya baya ne suke ta yin irin waɗannan abubuwan. Muna da kyakkyawan rahoto ingantacce cewa akwai waɗanda suke ta bi suna ansa kuɗaɗen mutane da takardun mutane cewar shugaban ƙasa ya ce su je su yi ma mutane screening ko su nemo ku zakulo mutanen da za a nada mukami. Wannan magana ba gaskiya bane. Shugaban ƙasa ya san mutanen da suka yi mashi aiki kuma ya san mutanen da suka cancanta ya ba kowanne irin mukami a kowanne bangare a kowanne fanni kuma a ko ina wannan mutumin yake. Saboda haka mutane a ɗan ƙara haƙuri kuma a kiyaye da waɗannan mutanen 'yan damfara wanda za su zo su ce maka ai shugaban ƙasa ya ce ka bayar da takardunka wato CB ko an ce a ba da sunanka za a kai ma hukumar tsaro ta farin kaya da hukumar EFCC domin su tantance sunayen da za a naɗa ministoci. Ba gaskiya ba ne ba, amma dai ina tabbatar maka shugaban ƙasa yana nan ya dukufa da neman waɗanda zai naɗa waɗannan mukamai na ministocin shi, kuma insha Allah ba da daɗewa ba da ya dawo daga tafiyar da zai yi gobe in Allah yadda za ku 'yan jarida za ku ji. da gare shi.
Wato dai ma'ana kasuwar ɗan damfara kamar in an yi wasa ta buɗe a ɗan wannan tsakani.
Kasan shi dama Bahaushe yana cewa mai kwaɗayi shi ya san mai ruwa. Saboda akwai abin da kai ka san ba gaskiya ba ne ba, amma a zo a gaya maka cewa zai yiwu. So saboda san banza, saboda san a ci banza, ko mutane su zo su yadda ɗan abin da kake da shi ka bada, ko kuma ka je kai ta fafutukan neman yadda za ka zo ka bada abin da aka ce ka bada domin a yi maka mukami. So ni ina ganin wannan ba hanya ba ce mai billewa. Kamata ya mutane su yi hakuri, don mafi yawan mutanen da aka ba mukaman nan baya ba da tsammanin akwai waɗanda suka je suka nema suka ce suna son a basu. Ina tabbatar maka in ka koma ga ɓangaren jami'an tsaro waɗanda ake ce ma service chiefs, kashi 99.9 waɗanda suka zo suka nema ɗin babu wanda ya samu. Saboda haka gwamnati ina ganin za a samu bambanci saɓanin yadda mutane suke tunani insha Allah.
Wato dai masu bin kafan nan, masu bin dare da ranar nan duka ba lalle ba ne a ga sunayensu a cikin wannan jerin?
Ina tabbatar maka ba lalle ba ne ba insha Allah a ga sunayensu. Sai an yi hattara kuma mu tare da mu da ku da sauran bayan Allah mu yi addu'a Ubangiji Allah ya haɗa shugaban ƙasa da mataimaka na gari waɗanda za su yi domin talakawan Najeriya, domin ci gaban ƙasa ita kanta.
Mai baiwa shugaban kasar Najeriya shawara kenan kan lamuran siyasa Ibrahim Kabir Masari a tattaunawar su da Nasiru Adamu El-Hikaya. Hukumomi a kasar Kenya sun ce wasu da ake zaton mayakan Al-Shabab ne sun kashe jami'an 'yan sanda biyu da wani malamin makaranta a arewa maso gabashin Kenya. Ga fassarar rahoton wakilinmu Ahmed Hussein daga lardin Wajir na kasar ta Kenya. Lamarin ya auku ne da sanyin safiyar yau Juma'a, sa'adda mayakan Al-Shabab suka kai hari kan wani sansanin 'yan sanda da ke yankin Mandera ta kudu a arewa maso gabashin Kenya. Mayakan sun kuma yi awon gaba da wata motar 'yan sanda kuma suka lalata hasumiyoyin sadarwa biyu. Jami'an tsaro sun ki karɓa buƙatar muryar Amurka na yin sharhi kan lamarin. To sai dai kuma ɗan majalisar dokokin Mandera ta kudu Abdul Haro ya tabbatar da kai harin na safiyar yau Juma'a.
I can confirm last night there was a terror attack in my constituency. The place.
Ina iya tabbatar da cewa a daren jiya an kai wani harin ta'addanci a mazabata a wani wuri da ake kira Wagadod. An kuma sani asarar rayuka. Haka kuma an kai wani hari a wani wurin da ke da tazarar kilomita kalilan da ake kira Irisuki, da kuma wani hari a Airwak. Hare-haren sun auku ne a yayin da sakataren tsaron Kenya Aden Duale yake rangadin yankin na arewa maso gabas domin ganawa da jami'an tsaro da jama'ar yankin, yayin da yake jawabi ga jama'ar garin Dif da ke cikin lardin Wajir. Duale ya ce Kenya za ta yaƙi mayakan na ciki da wajen Kenya domin tsare iyakokinta.
We will fight and take the war to them in Somalia, because even in Somalia.
Za mu fatattaki mayakan Al-Shabab da ke kan iyakokinmu. Za mu kuma kai musu farmaki har cikin Somalia, domin Kenya na da alhakin samar da zaman lafiya a kasashen da ke yankin ƙahon Afirka. A makon da ya gabata dakarun ƙasar Kenya sun kashe wasu mutane 23 da ake zaton mayakan Al-Shabab ne a yayin wani harin kwanton ɓauna a yankin Ogene da ke cikin lardin Mandera na ƙasar ta Kenya. Yaƙin ya kuma yi sanadiyar mutuwar sojojin Kenya 6 da kuma raunata wasu 8. Duale ya ce Kenya za ta yi amfani da duk wata dama da ta sawwaka domin fitattakar 'yan ta'adda da masu mara musu baya daga yankin.
I am talking to the leadership of Al-Shabab. Wherever they are, prepare yourself.
Ina magana da shugabancin Al-Shabab a duk inda kuke. Ku zauna a cikin shiri. Za mu yi amfani da dakarunmu na ƙasa. Za mu yi amfani da sojojinmu na sama. Za mu yi amfani da sojojinmu na ruwa. Za mu yi amfani da zaratan sojinmu na musamman domin farauto ku. A farkon wannan shekara, Kenya ta bada sanarwar sake buɗe kan iyakarta da Somalia, wadda ta kwashe tsawon shekaru fiye da 10 tana rufe. Amma kuma a yanzu ta dakatar da wannan shirin, biyo bayan hare-haren da ƙungiyoyin 'yan ta da ƙayar baya ke kaiwa. A can baya, ƙungiyar mayakan gwagwarmayar musulunci sun kai jerin hare-hare a birane da garuruwan Kenya, a wani yunkuri na tilastawa Kenya janye dakarunta daga dakarun wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afirka ta AU a Somalia. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A yayin da damina ta kankama, hukumomi a Najeriya na ci gaba da ankarar da al'umma da su yi kaffa-kaffa daga kamuwa da zazzabin malaria, wacce akasari ake samu ta hanyar cizon sauro. A cikin wannan rahoto na musamman, wakiliyarmu Zainab Babaji ta duba mana yanayin a Najeriya.
Cutar zazzabin cizon sauro ko malaria na kan gaba cikin cututtuka da ke saurin hallakarwa, musamman yara 'yan ƙasa da shekaru 5. Cutar zazzabin cizon sauro yana da kyakkyawan alaƙa da yanayi da muhalli da kuma rashin tsafta ta yadda ake barin wurare da sauro ke hayayyafa su kuma yaɗa cutar. Najeriya na daga cikin ƙasashe da ke kan gaba a duniya inda cutar malaria ta samu mazauni. Cutar ta fi kamari ne a lokacin damina saboda ruwan sama da ke taruwa a kwata da kwanoni da wuraren da ake zubar da shara barkatai. Injiniya Benjamin Gotan shi ne sakataren ma'aikatar lafiya a jihar Plateau, ya kuma danganta yawaitan zazzabin cizon sauron da yadda al'umma ke bijirewa matakan tsaftace muhalli da hukumomi suka sanya.
Idan mun shiga cikin gari, za ka ga cewa mutane inda gwamnati ta ce ga inda ya kamata a zubar da shara, ba shi ake zubar da shi ba. Najeriya yau an ce kididdiga, an ga cewa mun kai wajen miliyan 200, waɗansu ma sun ce ya fi haka. Domin haka, abubuwan da ake yi da gwamnati take iya yi ita kadai ba za ta iya yi yanzu ba, ya kamata a hada hannu ne. Kuma Majalisar Dinkin Duniya ta ce duk wanda shi ya kara shara ko ya tara datti ya kamata ya biya. Domin haka, ma'aikata na muhalli na jihar Plateau da sun hada hannu, an kawo mutane wanda za su dinga kwasan sharan nan, kuma ba za su kwasa sharan nan a kyauta ba, domin ko Majalisar Dinkin Duniya ta san da wannan ya kamata mutane su biya, amma idan kayi maganan kudi sai kowa ya gudu. Banda wannan kuma, gwamnati karan kanta ta saye inda za a dinga zubar da shara, amma abu ɗaya kuma da shike ni ban san ko me damuwar mutanen mu ba, sai ka ga mutum an kwasa shara da wuta da garwashin wuta a ciki, sai a zo a zuba. In an zo an zuba, wannan sun kawo ciyayi ne, pepa ne, menene an hada, sai ya kama wuta, sai kuma ya sake cinye waɗannan karfe din. Domin haka ni ina roko, ya kamata mutane su sani cewa lokaci ya kai cewa jiya ba yau ba. Domin haka, kowa zai taso ne ya ga cewa idan muna son mu yake wannan cizon sauro din, mu lura da inda za mu dinga zubar da sharan mu. Na yi magana na ce da waɗansu da za ga cewa akan tone wuri ne, mutane in sun kwasa shara zo su zubar a cikin wannan wurare ko a cikin al'umma, in an tara, in an kai lokacin da za a yi noma, sai ka ga mutane za su mayar da wannan shara ya zama taki, sai a kwashe shi a kai cikin gona. Inda muna wannan ma, waɗansu cututtuka din ma da muna amfani da takin zamani, kaga cewa da watakila ma mu magance su. So domin haka, ni ina da kira ne da babban murya cewa idan gwamnati ta ce ta fitar da abin da zai taimake mu, mutane su rungume shi hannu biyu.
A shekara ta 2019 ne Hukumar Lafiya ta Duniya ta amince da rigakafi da aka kirkiro don yaki da cutar malaria. Hukumar Lafiya ta Duniyar dai ta gudanar da gwajin rigakafin ne a ƙasashe uku na Afirka da suka hada da Ghana, Kenya da Malawi, inda ta ce ci gaba ne da zai magance cututtuka da ke kisan yara, musamman yadda aka hada shi da sauran rigakafi da ake yi wa yara. Dr. Shuet David Danjuma, da ke aiki a fannin cututtukan yara a asibitin koyarwa ta Jami'ar Jos, ya ce rigakafin na malaria yana da inganci wajen yaƙi da cutar, saboda masana sun bi duk ka'idodin tantance sahihancinsa.
Wannan rigakafi ta bi ka'idodi na gwaji-gwaji bisa inda masu doka suka bar zai gwaji-gwaji manguna kamar a ba mutane. An gwada maganin rigakafi malaria nan, an same ta tana da aiki ainu, kuma ba ta da wani illa a zancen kyautata rayuwar mutane, kuma ne taimakawa. Gwaje-gwajen da aka yi kuma ya nuna yana rage yawan malaria mai zazzabin cizon sauro mai tsanani, don ita ce tana kashe mutane, yana rage cikin 30% kanan, yana kawo da cutan sosai. Kaga kamin nan, idan mutum da ciwon sauro, zazzabin cizon sauro, sai a yi gwaji asibiti, ka bashi magani ya tafi. Amma a yanzu in ka izabin za baka magani, bayan haka yara jarire yara kanana daga wata biyar zuwa wata goma sha bakwai a iya ba su rigakafin nan, kuma aka sa ta za bayar kamar da an saba bada wasu rigakafin na cutukan yaran da ake karba asibiti, kuma an yi gwaje-gwaje an samu ba ta da wani ila, za iya bada dukansu a lokaci daya inda an saba ana bayarwa.
Idan na fahimce ka, wannan rigakafin kamar na yara ne kawai, manya fa ina su kuma za su tsaya musamman wajen samun wannan rigakafin?
Kagan yara, yara ne sun fi zazzabin ciwon sauro ya fi kashe su fiye da manyan. Yawan masu mutuwa domin ciwon zazzabin ciwon sauro nan yara ne da ba su kai shekara biyar ba, ko da suke kwanakin nan muna gan yara asibiti wanda sun kai har shekara goma sha suna zuwa da matsalan zazzabin nan, su ma za su iya ba su a taimaka musu.
To da yake an samu wannan rigakafi, kuma a kwanakin baya mun ji an kai kasashe kamar Ghana da Malawi da Kenya, ita Najeriya fa?
Mun yi aikin nan tun 2009, 2010, 2011 and early part of 2012. Masu rigakafin WHO din, malura da WHO din sun so su gane su kara bincike a kanta a gani yanda ko akwai illa idan an ba yara hadeda sharab rigakafi da ake ba yara. Shi sa aka ba wannan kasashe uku an yi gwaji din abunsu, don ba za a ba lale sai an yi duka kasashe Afrika ba, amma uku da aka zaba nan su ma suna da irin yawan soro da cizon soro da zabin ciwon soron kamar da mu a nan. Amma gwajin a test efficacy na vaccine din Najeriya mun yi, har nan Jos mun yi, muka aiki nan a nan Jos.
Malama Dokas Yusuf Lenkat da ke aiki da wata kungiya mai zaman kanta da ke wayarwa jama'a kai musamman mata da yara kan matakan kare kai daga kamuwa da cututtuka ta ce da dama mutane ba sa tsabtace muhallinsu, don haka cutar ke haɓaka.
A gaskiya mutane ba ma yin abin da ya kamata mu yi domin mu kawo zuwa wannan cutar malaria. Cutar malaria inda aka koya mana yanzu abin da muka ji ainihin sa a kan maganan datti ne, tsabtan jiki, tsabtan inda kake zama, tsabtan duk inda zaka, musamman gidajenmu inda muke zama da za ku yadda da ni cewa yanzu ko ina mun zama masu datti. Ba a shara, kuma ba ma yanka ciyayi a gidan a cikin gidajenmu, a wajen gidajenmu muna tara shara bola ko ina cikin gari ma duk ko ina ba a tsabta. To inda waɗannan kwayoyin sauron nan suke taruwa kenan, su haifa kwayoyin da za su sake haifa miliyoyin sauro su cicije mu. Kuma yanzu akwai wani sabon sauron wai da aka same shi daga can Malaysia, aka same shi yanzu da baya ma jin magani, kuma yana cizon mutane, yana cizon dabbobi, yana cizon zai iya ciji dabba ya zo ya cije ka. Shi yasa cututtuka sun yi yawa yanzu a duniya. So ya kamata gaskiya mu lura da gidajenmu, tukwanenmu inda muke ajiye ruwa a rufe shi, in ba a amfani da ruwa a rufe shi, don waɗannan kwayoyin a cikin ruwa ne suke haifa. In muna da ma wajen gonaki, su poultry, su fish farm, su menene, mu nemi abin maganin da ake fesawa ya kashe cututtuka a jiki. In muna ma kasuwa ne, duk abin da za mu yi mu yi shi a cikin tsafta, a share wuri, a zama tatara mu share muka tara, a tara shi a wuri daya domin a zo a kwashe abin da zai taimake mu kenan mu kawo da malaria.
Masana a harkar kiwon lafiya dai suna kan karfafa batun tsaftar muhalli da daukan sauran matakan kare kai daga cizon sauro, da kuma kai yara 'yan ƙasa da shekaru 5 asibitoci don yin rigakafin kashe kaifin zazzabin cizon sauro don takaita mutuwar yara da cutar malaria. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ba babban golan kasar jamhuriyar Kamaru wanda yake kama wa kungiyar kwallon kafa ta kasar inda mutai musulayen kwallo yanzu dai yana samun tagomashi a wajen masoya kwallon kafa na kasar ta Kamaru wanda yanzu haka ana ganin cewa yana daya daga cikin manyan gololi na duniya wanda tauraron su yake haskawa a wannan shekara kasancewan shine gola na farko a kungiyar kwallon kafa na kasar Italiya Inter da Milan kuma su ne suka buga final a gasan cin kofin zakarin Turai na shekarar nan na 2023 wanda ne yasa masoya kwallon kafa na kasar ta Kamaru suke ta bukatan cewa a dawo da shi wannan domin ya ci gaba da kamawa kungiyar Edo Tennis Lions ne kwallo amma kocin kasar Kamaru Sam Bahanak ya ce shi kan ba zai yadda ya bada kai buri ya hau ba ga tattaunawar da muka yi da ɗaya daga cikin malamin kwallon kafa na matasa kuma wanda yake bibiyar harkokin kwallon kafa na kasar ta Kamaru Musa Desai
me zaka fada akan mai tsaron gidan kasar Kamaru Onana
eh to Onana dai kowa ya gani babban gola ne na duniya amma yanzu mu kaman supporters mu ko duna dan kasar duk dan kasa yana so Onana ya dawo to abinda yanzu shi alkali shi coach abinda yace Onana shi ya san me zai yi ai ya dawo ba koran shi aka yi ba shi ne da kanshi kuma shi ya roki ma tuba shi da kanshi zai dawo domin saboda ba koran shi aka yi ba sun samu dan matsala ne ya tashi tafiya min shi yace ya bar Salasian Kamaru yanzu shi babban coach yace da aka yi mishi tambaya kan Onana yace Onana ai ya san me zai ai suna hira da Onana ai yace Onana ya san me zai yi in dai zai dawo ya tare
kana ganin cewa akwai wani mai taron gida kamar shi Onana ne a kasar Kamaru
babu kam yanzu ma ana maganar shi ma a duniya a cikin manyan gololi guda biyar a duniya kan za ya yana daga ciki yanzu muna jira ma mu gani abin na kofin zinare da ake ba mu zakarun ɗan wasar da suka yi tashi a shekara muna zaton ma shi za a ba mu wa in dai ba an yi wani magudi ba
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
a yau juma'a ministocin harkokin wajen kasashe sama da 20 na taron shekara-shekara na kasashen yankin asiya kan al'amuran tsaro a birnin jakarta na kasar indonesia inda suka sa batutuwa da dama a teburin tattaunawa da suka hada da batun gasar da ke tsakanin amurka da china da yakin kasar ukraine da batun muggan makamai na koriya ta arewa Kotun tsarin mulki a kasar Afirka ta Kudu ta bada hukuncin cewa sakin tsohon shugaban kasar Jacob Zuma da aka yi daga kurkuku bisa dalilan rashin lafiya ya sabawa doka. A shekara ta 2021 ne aka sako Zuma daga kurkuku bayan shafe kasa da makonni 8 da fara wa'adin watanni 15 da aka yanke mashi sakamakon raina kotu. Hakan ya biyo bayan kin halartar kotu don bada ba'asi a tuhumar cin hanci da aka yi masa a lokacin yana kan kujera. Rangwamen da Zuma ya samu bisa dalilan rashin lafiya ya samu amincewar shugaban hukumar gidan yari Otto Fraser wani na kusa da tsohon shugaban. Dan fafutukar rajin demokaradiyya na kasar Hong Kong da ke gudun hijira ya ce wani sabon salon da hukumomi suka fito da shi a wannan watan domin rufe bakin waɗanda ke kasashen waje zai iya haifar da koma baya a fafutukar da suke yi. Ya ƙara da cewa hakan zai kuma tilasta waɗanda ke gudun hijira a waje su ƙara yin ɗari-ɗari ganin yadda haɗarin yin wani motsi ke ƙaruwa a kansu da iyalansu da har yanzu ke cikin Hong Kong.
Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu da karfe 6 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana za a ji mu da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni tare da injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.